الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي حقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال يد مكثابة فاتي قبل كراتم من التفسير أولنا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دك برن بوتي جهر بوتي ناجيريا أيو أصابر غوم شاء ايا غوات رملانا هجرات من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 28 ga watan February, kuma 28 rana ta ƙarshe kenan a cikin wannan wata. Saboda dama an ce idan aka samu waɗansu shekaru, to February yana 28 ne, a cikin shekaru biyu yakan yi sau ɗaya ko bayan shekara biyu. Da yake Gregorian calendar ne, akwai mai 28, akwai mai 29, akwai mai 30, akwai mai 31. Saboda haka sai suka bace a kame-kame na Musulunci, in ma 29 in ma 30. A Musulunci babu wata mai 28, kuma babu wata mai 31. Idan ka ga an yi sallah a 32 misali, to an samu mistake ne, amma zai yi wahala a ce duk duniya su haɗu a kan kuskure. Za ka samu a wani lokaci ganin watan waɗansu za su gani daidai, waɗansu kuma zai iya kubuce musu. Amma dai a Musulunci wata 29 ne ko kwanaki 30. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar a cikin hadisinsa. Saboda haka muna ƙarshen watan biyu a Gregorian calendar, miladiyar Annabi Isa ibn Maryama alaihi salam, idan lissafinsa ya tabbata shekara 2026. Idan ba manta ba, a jiya mun karanta aya ta 11 a cikin suratul Tahrim. Ayan da Allah ta'ala yake cewa wa daraballahu masalan lil ladina amanu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannati ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
وبنجي تعالى يتي وضرب الله مثلا كما الله تعالى يا سعك بغى ولمثال نمسمى أما للذين آمنوا وننكرن أن بغى نيغى ولن تسكي إيماني ده الله da mala’ikunsa, da annabawansa, da manzanninsa, da littafansa, da ranar takin alkiyama, da ƙaddara mai kyau ko mara kyau. Domin duk inda ka ji an ambaci imani, to waɗannan rukunan imani guda shida suna shigowa ƙarƙashi, ba sai an yi bayaninsu dalla-dalla ba. Kamar kuma a can baya da aka ce, da raballahu matsalar lillazina kafaru, idan ka ji an ce kafaru, su ne waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah, suka ce Allah ba shi kaɗai ba ne, yana da abokan tarayya, ko kuma suka ce babu Allah kwata-kwata, ba su yarda da annabawan Allah da manzanni ba, ba su yarda da mala’ikun Allah da littafai ba, ba su yarda da ranar takin alkiyama da ƙaddara mai kyau ko mara kyau ba. To waɗancan su ne kafirai, Allah ta'ala ya tsare mu. To a ɓangaren masu imani, wannan ɓangare muke, kuma wannan ɓangare muke so mu kasance tare da su ranar takin alkiyama. Shine wa daraba Allahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'auna. Lalle Allah ta'ala ya buga misali da matan fir'auna, wato wancan tsagerin nan, shugaban da Allah ya bashi shugabanci ko sarauta, amma kuma mai taurin kai, mai girman kai. Lokacin da ya yi tawaye wa Allah, matarsa da ta yi biyayya ga Allah sai ya azabtar da ita, ya ce ba zai batta ta zauna lafiya ba. Ita kuma sai ta buɗe baki, iskalar ta ce, rabbifni li indaka baitan fil janna, ya Allah ka gina mini a wajenka gida a cikin gidan aljanna. Wato ya Allah ka gina mini gida a cikin gidan aljanna. A nan malamai suka ce akwai taƙadimi na zarfi a bisa ainihin maƙuli na ibni, wato na ainihin ka gina min. Shi yasa ta zaɓi makwabtaka da Allah subhanahu wa ta'ala kafin ma ta zaɓi gidan da za ta zauna ko kuma inda za ta sauka. Saboda haka ta ce, ya Allah ka gina mini inda ka a wajenka baitan fil janna, gida na musamman a cikin gidan aljanna. Wani lokaci idan aka ce bai, ana nufin babban gida, ana nufin babban gida, shi yasa ake ce bai, za a samu ciki da falo, ko kuma a haɗu a falo, ko kuma a samu ɗakuna da yawa, musamman ga wanda yake da mata uku ko huɗu, wanda za ka samu ga ɗaki a nan ciki da falo da bayan gida, nan ma ciki da falo da bayan gida, nan ma ciki da falo da bayan gida, ga turakansa ciki da falo da bayan gida, sannan kuma za a haɗu a ainihin falo. Wannan za a yi kiransa wato buyo, kun ga jam'i kenan. Wani lokaci kuma akan ce bai ɗaki guda ɗaya, wato irin ɗakin bachelor, wanda in an samu gado wanda yake 11 by 11, 11 by 11 ne ko? Babban gido, babban gado kenan, to amma ana samun gado 11 by 11. Ai babu, ko ga ƙwararren kafinta ya ce babu. To amma ni na faɗa, da za a samu gado 11 by 11, anya kayyawa duniya kuwa. Tunda ana magana manyan mutane waɗanda suke da dama, ko idan ka tafi wata ƙasa aka saukar da kai a wani hotel, za ka samu gadon mutane 10 ma suna iya kwanciya a kai. To wannan shi nawa bai nawa ne? To lallai kowa da layinsa kenan. Ainihin kamar ni sai in ce ma tatin bai tatin ne. Saboda gadaje akwai manya-manya, akwai ainihin ƙanana. Saboda haka da take baitan fil janna, ba wai tana nufin ɗaki guda ɗaya ba ne. Hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, duk wanda ya gina wa Allah masallaci kwatankwacin sheƙa ta ainihin tsuntsuwa, to bana Allahu lahu baitan fil janna. A wata ruwaya, ƙasaran fil janna, Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna. A wata ruwaya, Allah zai gina masa ƙasaran fil janna, ƙasaran shi ne gidan sama, wanda ke babu bene kenan, wanda ke babu gidan ƙasa. Tunda dama gidan aljanna, Ubangiji ta'ala ya ce, tajri min tahtiha al-anharu, ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin ginin aljanna. Kun ga babu gidan ƙasa, babu ginin ƙasa a cikin gidan aljanna, duk gidan sama ne. To ka gina wa Allah masallaci kaman ainihin shekan tsuntsuwa. Abin da ake nufi da shekan tsuntsuwa kejinta, ko inda take saƙawa take yin ƙwai da ainihin fafe, ko inda take zama da ainihin ƴaƴanta, tunda ƴaƴan ba za su wuce guda biyu ba ko guda ɗaya. To da za ka gina wa Allah masallaci irin wannan, wanda kuma yana da wahala. Ko NDRA ɗin da muke magana suna gina gida suke Allah ga naka, ai ya wuce taku ɗaya. Tunda alal aqal za a samu mutane ko guda biyar ko guda goma za su yi sallah a ciki. Sai dai mu abin da muke magana, ya gina masallacin da mutane biyar ko goma kacal za su yi sallah a ciki, amma ya gina makeken falon da mutane 50 za su zauna a ciki. Saboda haka ya kai Alhaji ko wani rabu linka je lahira za ka yi bayani. Kwarai da gaske shi ne Allah ga naka, kuma idan damuwa ta bugo ka za ka zo wajen Allah kana neman taimako da gudumawa. To kai kana ganin Allah tabaraka wa ta'ala zai saurare ka, yana da wahala. In ma a gidanka za ka ce Allah ga naka, to ka samu wata unguwa ko wani garin da suke da tsananin bukata, ka gina musu makeken masallaci kaman wannan. To mutumin da ya gina masallaci kaman shekan tsuntsuwa wa Allah, Allah ta'ala ya ce zai gina masa baitan fil janna, babban gida a cikin gidan aljanna. To ina ga wanda ya gina masallaci irin wannan makeke saboda Allah, shi kuma menene Allah zai gina masa a cikin gidan aljanna? My question, tambaya nake yi, kaga wannan tambaya babu amsa, amma dai amsanta shi ne Allah zai ninka masa ninkin ba ninkin. Don haka da nana Asiya radiyallahu anha tace, ya Ubangiji ka gina mini indaka a wajenka baitan fil janna, gida a cikin gidan aljanna, tana nufin babban gida kenan. Wa najini min fir'auna wa amali, ka samar da ni daga fir'auna da aikinsa na ainihin wahalarwa da azabtarwa. Wa najini min alqaumi zalimin, ka samar da ni daga mutane azzalumai, ko da na fita daga hannun fir'auna kada in sake fadawa wata hannu daban ko wani hannu daban. Ai waje alallahu masalan akar, Allah ta'ala ya sanya mana misali daban lil mu'minina, amma anan gabayin Allah mu'minai. Halam ra'ati fir'auna, wato hali na matan fir'auna wanda ake kiranta Asiya binti Muzahim wa ammati Musa alaihi salam, ita ce Asiya diyar Muzahim. Amanat bi Musa, ta yi imani da annabi Musa. Hina sami'at qissata ilqa'ihi afa, lokacin da aka zo aka ba ta labari, aka ce ai yaron ɗakin ki da aka je wajen gasa da matsafa yana jefa sandansa, sai ta laƙume dukkan abinda matsafan nan wato suka shirya na manya-manyan macizai da igiyoyinsu da sandunansu. Saboda haka sai ta ce wannan ya fi ƙarfinsa, wannan daga wajen Allah ne mahalicci, Allah ne ya taimake shi. Kuma annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya sake sandansa a gaban matsafa, sai Allah ta'ala ya kaddara sandan wato sai ta zamo macijiya amma ƙarama, ba ta zamo babban macijiya kamar yadda ta saba zama ba. Aka ce a lokacin sai da ya tsorata, yana ganin kaman cewa to lalle za a kunyata shi, ba zai ci nasara ba. Su kuma manya-manyan matsafa sun sake sandunansu da igiyoyinsu waɗanda suka yi shirga-shirgan macizai, amma kuma na tsafi ne ba na gaskiya ba. To amma da yake na Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne, sandan annabi Musa mujiza ce, ƙaramar macijiya sai ta laƙume manya-manya gaba ɗaya, domin a gwada maka gaskiya komai ƙarancinta, to tana ƙarya ƙarya, komai hayayyafan ƙarya da girmanta. Yasa Bahaushe ya ce ƙarya kure take, wato ba ta ƴaƴa. To don haka shi ne Asiya matar fir'auna a lokacin sai ta yi imani. Fa azabaha fir'auna azaban shadida, fir'auna ya mata azaba, azaba mai tsanani bi sababil iman, saboda imanin da ta yi. Falam tataraja an imaniha,
amma duk da haka bata dawo gabarin imanin ta ba. To misali ga waɗanda suka yi imani shine su rike imanin su, ko ana ha maza ha mata kada su kukura to ainihin sake imanin su. Duk irin jarabawan da zaka samu nun wani lokaci sai ka rike gaskiya sai manya manyan kuɗaɗe su ringa gittawa a gaban ka a gani zaka iya rikewa ne ko yaya, ko sai ka rike imani ka rike addinin Allah sai wasu manya manyan mata su ringa gittawa a gaban ka a gani usta'a zaka kiyaye ne ko yaya. Kuma sai ka rike imani kana ce kai zaka ji tsoron Allah, zaka rike Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to kuma sai a samu waɗansu manya manyan wato ainihin zalunci wanda in ka taka mutum ya riga ya taku ba wanda ya isa ya maka tambaya sai dai idan an tafi lahira. Ka samu wannan dama wanda ko EFCC da ICPC da ƴan sanda bai isa su tambaye ka ba, sai Allah ya baka wannan dama din. Saboda haka in ka tattaka mutane ba wanda ya isa ya tambaye ka, ba wanda ya isa ya tuhume ka domin a jaraba imaninka. In ka tattaka su to inna rabbaka labil mirfan, ubangijinka yana nan a madakata. In ya ga dama tun kafin ka bar duniya zai iya gwada maka aya. Idan Allah ya ga dama kuma sai ya bari ka mutu cikin zaluncin da ƙetare iyakan, kaga kayi imani kayi riba. To shi yasa Allah ta'ala ya ce wa daraba Allahu masalan lilladina amanu, shi yasa aka buga mana misali ko aka buga misali ga waɗanda suka yi imani. In dai ka rike imani to karka saurari wani abu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, tun daga mace ma ta rike addinin Allah duk azaban da ake mata bata sake hanya ba. Mimma yadullu ala anna saulatal kufri la tadurru almu'minin, don a gwada maka cewa kayan kafirai ba ta cutar da muminai. Kama lam tadurra imra'ata fir'auna, kamar yadda bata cutar da matan fir'auna ba. Saboda haka namiji kuwa ya ci mace ƙarfin hali, namiji ya ci mace juriya, sannan namiji ya fi mace ƙarfi. To shi yasa aka kawo mana misali da mace. To balle kuma kai namiji idan ka fada cikin wannan yanayi. Wa kad kanat tahta akbaril kafirin, aka ce tana ƙarƙashin mafi kafircin kafirai shine fir'auna. Wa sa'arat bi imaniha billah, amma saboda imanin da ta yi da Allah sai Allah ta'ala ya sanya ta fi jannatin na'im, a cikin gidajen aljanna. Ko fi jannatin na'im, a cikin gidajen aljanna. Tunda ta ce rabbibni li indaka baitan fil janna, ya Allah ka gina mini babban gida a wajenka a cikin gidan aljanna. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumiz zalimin, kuma Allah ya karbi addu'anka. Saboda haka ta samu aljanna. Wa zalika hina qalat ya rabbi ibn li baitan qariban min rahmatika, ya Allah ka bani gida daga rahmarka. Fi a'la darajatil muqarrabin minka, wato a cikin darajoji na makusantan Allah. To aljanna ta kasu kashi kashi, kuma aljanna mataki mataki ne, amma babban matakin aljanna ita ce jannatul firdaus. Wannan aljanna ta al-firdaus ita take ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Aljannan annabawa da manzanni, shi yasa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan za mu roki aljanna to mu roki janna, wato aljanna ta al-firdaus a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha a'la aljanna, ita ce mafi girman aljanna, sannan kuma tana ƙarƙashin al'arshin Ubangiji. To shi yasa ko da aikin ka baya da yawa to zaka nemi babban aljanna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilin da yasa Bahaushe yake cewa in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki. Yanzu idan kana da damuwar naira miliyan ɗaya a cikin azumin nan, har a ƙare azumi da maganan sallah da komai, miliyan ɗaya ya yi yawa ko? To ko da dubu ɗari biyar, ko da dubu ɗari biyar, amma in ka ji mai neman dubu ɗari biyar ai mai mata ɗaya ne ko batalo. Wanda yake da mata da yawa da 'ya'ya da yawa idan za a yi musu kayan sallah nawa zai kama eh kaddara a ce kana da mata guda biyu kowace tana da yaya biyar biyar sannan akwai iyayenka sun tsofa suna gidanka kuma suna bukatan kayan sallah sannan kana da su kwatar yayan yan uwa kaman guda biyar su ma to ga kai karan kanka naira miliyan 1 ai ina ganin miliyan 1 zai maka kayan sallah a ce lafiyayyen kayan sallah irin yadin da baya yagewa gidigir ba su taro ba eh akwai wani roba roba wanda ake samun ta a wannan zamani wannan an yi wanki da wanki biyu shikenan sai ga duk ya dare gaba daya daga naira miliyan 1 ba zai yi ba amma mai mata daya 500,000 ma ya mata yawa eh 500,000 ma ya mata yawa amma idan zaka roki Allah subhanahu wataala roka da yawa kace ya Allah eh na yi lissafi damuwa ta naira miliyan 1 ne amma a damuwa ta a yanzu naira miliyan 8 amma ya Allah ina neman miliyan 100 nake nema eh ka nema da yawa a wajen Allah saboda wallahi yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba mai yawa wani mai tunani zai yi tunani yace yaya za a yi Asiya matar Fir'auna za ta nemi Allah ya gina mata babban gida a cikin gidan aljanna kuma kusa da shi wani aiki ta yi walansu ayyukan ibada ta yi to a takaice za mu iya cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim yanzu ka duba a duniya za ka ga waɗansu Allah tabaraka ta'ala ya ba su mulki walansu Allah ya ba su kuli walansu Allah ya ba su matsayi ko walansu Allah ya ba su ilimi ko walansu Allah ya ba su sarauta walansu daga cikinsu in ka musu naushi daya sai sun yi sati ba su tashi ba suna jinya amma Allah tabaraka ta'ala ya ba su wannan matsayi ba don saboda ƙarfinsu ba haka ya ga dama ya ba su wannan matsayi kuma in ka ce za ka yi jayayya da wannan to kai za ka fada cikin wahala domin ƙarshen ba kai sa'a ba ciwon damuwa da hawan jini shi zai kashe ka kuma kullum za ka ga suna daɗa ci gaba maimakon su yi baya sai su ci gaba hukuncin waye hukuncin Allah ne wannan shi ne alkada wal qadar dole mutum ya yarda da wannan lokacin da talakawa suka zo wajen annabi suka kawo ƙaran masu kuli saboda me saboda suka ce salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi suna sauran ayyukan ibada kamar yadda muke yi amma suna sadaka da dukiyoyinsu mu kuma bamu da dukiya saboda haka muna so manzo Allah kai mana iyaka ya kasance masu kudin nan akwai aikin da za a bamu kanana wanda za mu rinka yi domin mu kamo su su da suke sadaka da dukiyansu su kuma ba za su yi wannan aiki ba tunda mu automatically bamu da kudin da za mu yi sadaka irin nasu eh to mu ma a bamu waɗansu ayyukan da za mu yi domin mu kamo su wannan sadakan fa da ake magana ba irin 20 da 50 da ake jefawa a masallaci ba eh ba irin 20 da 50 da ake jefawa a masallaci ba kai sadaka da abu mai kauri eh wanda duk wanda ka baki sai yayi kwana da kwanaki yana tunani sai ya kasa bacci ko da a dare ɗaya ne amma ka dauki naira 5,000 ko 3,000 ko abin nan ko da yake wata mata ta yi ko 2,000 wa mai jan baki eh ne kuma ta yi ko min 3,000 Allah ya saka mata da alheri kun san mata akwai kokari akwai kokari a wajen su in dai ba kudin cefa ne kika yanko kika ba mu ba Allah ya saka miki da alheri na'am saboda haka da talaka suka gama bayani ma annabi sai ya ce to ga tasbihi nan ga takbiri nan ga hailala nan ga sauran waɗansu ƙananan ayyuka ku je ku aikata lokacin da masu kuɗi suka samu labari ga abin da aka falama talakawa domin su yi su kamo su sai aka samu masu kuɗin da su ma sai suka yi yori ba suka dawo baya suna aikata waɗannan abubuwa kuma suna sadaka da dukiyoyinsu shine talakawa suka sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullah kaman ya iyaka wanda Allah ya ce to ai ni bazan iya ba saboda an shiga gonan Allah shine yace zalika fadlullah yutihi man yasha saboda haka zabi ne na Allah subhanahu wataala za ga mutun ya musulunta a yanzu ko a yau zai musulunta a yau zai bar duniya idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sanya shi a aljannan annabawa da manzanni kai da aka haife ka cikin musulunci sai ka gagara samun aljannan tsakiya sai dai aljannan baya a hakan ma tare tare kuma a musulunci aka haife ka kai shekaru da yawa mai yiwa ma har ka zamo da tijo ko ka zamo tsoho ka bar duniya wannan ya zo ya musulunta a rana guda malamai suka ce akwai karfin imani sannan malamai suka ce akwai falalan Allah da rahamansa amma falalan Allah da rahamansa tana shafan kowa tunda babu yadda za a yi a ce wannan dan sallan asham din da muke raka'a goma sha daya da azumin ramalanin da za mu yi na wata guda to mafiya yawan mu ba mu da kulin zakka mafiya yawan mu ba duk shekara muke zuwa aikin haji ba wani umran ma kai ko airport ma bai taba zuwa ba balle ya tafi umra babu wani gagarumin aikin da muka yi wa Allah subhanahu wataala amma saboda falalan Allah da rahamansa sai ya dauki aljanna ya bada mutum Allah ya ba mu aljanna saboda haka akwai karfin imani nana Asiya radiyallahu anha wato tana da imani mai karfi shi yasa sai ya addu'a tace wa najjini min zati fir'auna ka samar da ni daga hannun fir'auna wa mimma yasduru anhu min a'mali shar da abin da ke fitowa daga gare shi na ayyukan sharri wa kallifni min alqawmi adh-dhalimin wato ka samar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai hum kuffaril kaf su ne kafirai na kibbawa kusan mutanen misra da yawa daga cikin su kibbawa ne kibbawa larabawa kibbawa na'am qala qatada ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace kana fir'auna a'ta ahli al-ard kun san fir'auna shine tsagerin da yafi kowa tsageranci a cikin masu mulki waɗanda suka yi a bayan ƙasa wa akfarihim kuma shi yafi kowa kafirci fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ma darra imra'atahu kufru zawjiha bima'ana kafircin fir'auna bai cutar da matarsa ba saboda haka fir'auna yana can gidan wuta su ne ogogi amma matarsa tana can gidan aljanna to kaga wannan abin tsoro ne kai ma a nan duniya kana malam in baka yi wasa ba wato kai sa in baka yi sa'a ba ko idan ka yi wasa ranar tashin kiyama sai ka shiga wuta matanka tana aljanna haka ma idan kana babban mutum idan baka yi sa'a ba sai ka shiga wuta matanka ta shiga aljanna shine wa daraballahu masalan lil ladina amanu kamar yadda kuma a can baya aka ambata mana mace in bata yi sa'a ba sai ta shiga wuta mijinta kuma yana aljanna kun ga kenan kowa da aikinsa kamar yadda Bahaushe yake cewa kowa kabarinsa daban al-muhim shine ayi imani kuma ayi kokari ayi aiki na kwarai bayan imani na li'alamu anna Allah ta'ala hakamun adal saboda Allah mai hikima ne kuma Allah mai adalci ne la yu'akhidhu ahadan illa bi dhanbi ba zai kama mutum ba sai da laifinsa wala tadiru wadiratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wata rai ba ta ɗaukan nauyin laifin wata rai saboda haka in an samu mata da miji aka samu miji mai biyayya ne matan ta ɓalle to shi ɗan aljanna ne ita kuma ya rubuta idan an samu mata da miji sai aka samu matar mai biyayya ce shi kuma yana abin da ya ga dama yana saɓa ma Allah to shi ɗan wuta ne ita kuma aljanna za ta je ba wanda zai tare ma wani to wala aya kun ga wannan aya dalilun ala sidqi imanin ra'ati fir'auna billahi wa bil ba'd wannan ya tabbatar mana da cewa matan Fir'auna tayi imani da Allah kuma tayi imani da ranar tashin alkiyama. Kusan a yanzu muna da wani hasashe, kawai mutum zai ga wani in ya ganshi sai ya yanke masa hukunci da matansa da yayansa. Misali, talaka yana zaune a gindin bishiya a bakin hanya yana hutawansa, sai wani mai jeep ya zo ya wuce, ya lanta da kura wuf ya wuce. Talakan nan bolan bakinsa sai ya ce ma sauran yan uwan, kaga yan wuta? Sai ya ce, ai kaga wannan ya zo ya wuce ma bai san ma da mutane ba, wato da matansa da ƴaƴansa duk yan wuta ne. Ibo wannan talakan da yake baya da bayani fa sai ka ce ubansa annabi ne ko uwarsa annabiya. Yana bada wannan labari wanda ko annabi ne ko wato ko annabi ne ko manzo ne baya bada wuta baya bada aljanna. Allah shine mai wuta mai aljanna. Saboda haka bar mummunan zato wa mutane. Idan ka ga mutum ka yanke masa hukunci, to kai kuma fa wannan yanke hukuncin da kai haƙari ne babba. To ka tankwacin haka ne. Ga dai Fir'auna, yadda ake mana bayanin ta'addancin Fir'auna, to ƙarshe za ka yi konkludin wannan ɗan wuta ne. To amma kuma sai aka samu matarsa mutumiyar kirki ce, ta yi imani da Allah. Kai kuma za ka yi tsammanin tun da Fir'auna riƙaƙƙen ɗan ta'adda ne, to matarsa ma riƙaƙƙiyar ‘yar ta'adda ce. Sannan da ‘ya’yansa da fadawansa riƙaƙƙun ‘yan ta'adda ne. Amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada maka cewa ana iya samun canji, kuma ga shi an samu canji a nan. To Allah ta'ala ya kubutar da mu. Na'am. Wa bi anna al'amala saliha tariqul janna, kyakkyawan aiki shine hanyar gidan aljanna. Idan kana tare da mutum kana gwada masa kyakkyawan aiki shi baya bi, to kai ka yi kokari ka bi. Allah ya baka aljanna in ya so shi ya rage naka. Wal amalu sayyi sababun nar, mumunan aiki kuma hanyar wuta ne. Wa hiya dalilun akhar ala anna al-isti'aza billah min al-ashrari da'bu salihin, neman tsari a koyaushe yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na bayin Allah. Yasa aka ce qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da qul huwa, ana son a ringa karantawa bayan sallolin farilla. Idan mutum ya idar da sallolin farilla, ana son ya karanta su kafa ɗaya ɗaya. Amma bayan sallan magriba da bayan sallan asuba, ana son a karanta qul huwa sau uku, falaki sau uku, nasi sau uku. Idan mutum ya je kwanciya, ana son ya karanta qul huwa sau uku, falaki sau uku, nasi sau uku. Idan ya samu dama ya shafa a jikinsa gaba ɗaya. Sannan kuma daɗin daɗawa daga cikin azkar na safiya akwai qul huwa da falaki da nasi. Na yammaci ma akwai qul huwa da falaki da nasi. Waɗannan surori saboda muhimmancinsu, ana son a yawaita karanta su, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ka daga sharrin mutane da aljanu, wato da kowa da kowa, da kowa da komai. Saboda in ka dubi fassaransu sun shafi waɗannan abubuwa. Kuma asali musamman falaki da nasi, ai saboda sihirin da aka yi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aka yi sihiri wa manzon Allah, kuma sihirin ya kama annabi, sai dai bai shafi imaninsa ba. Yasa malamai suke cewa duk mutumin da yake zaune lafiya a cikin mutane babu wani sababi, kawai saboda mugunta da hasada, wani ya je ya yi masa tsafi, ya yi masa sihiri, ya haukace. To fa idan bai ɗauki laifin kowa a duniya ba, ya mutu yana mahaukace, to ranar tashin kiyama za a tashe shi yana lafiyayye, kuma shi ɗan gidan aljanna ne. Don ƙarshe za a tattaro duk kyawawan ayyukan wanda ya masa tsafin ne a baki. Idan baya da shi, za a kwaso miyagun ayyukan da ya aikata a tattara a kan wanda ya yi masa tsafi. Saboda haka menene ribar mata ku rinka yi wa kishiyoyinku da ayayen mazajenku tsafi, mecece riba. Ko ma'aikacin gwamnati ya tsaya yana ɓata lokaci yana tsafe-tsafe domin saboda ya cutar da waɗansu bayin Allah. Ko ɗan kasuwa ya ɓata lokaci yana tsafe-tsafe, ko a ce cameraman ko photographer shi ma. Wani lokaci za a ga wani ƙanƙanin abu ne amma sai ga suna competition. Idan suna competition a tsakaninsu, to sai ga wani ya zo ya haɗu da wani wato mugun malami. Daman miyagun malamai su ne suke amfani da Ƙur'ani wajen yin tsafi. Saboda haka idan ya haɗu da su sai ya ce to ina tausaya maka. Tunda wani ya dame ka shikenan, bari a hal abu kaza da kaza da kaza. Nun abubuwa da yawa idan da za a yi bincike sai ka samu bai taka kara ya karya ba. Yanzu kamar yadda ake buga mana misali ko ake ba mu labari kwanan nan, ko da yake labarin ba zan ba da shi yadda yake ba, akan abin da ya kafi aure ne. Wani ne da wani da abokai suna ya wato ɗaya daga cikinsu yana neman ƴar gidan wani, suna zuwa hira. Sai aka wayi gari idan abokin bai raka mai neman ba, ‘yan matan ba za ta fito ba. Kaga an yi wani ra, to ba za ta fito ba. Saboda haka shi mai nema sai ya faɗa wa mahaifinsa, wannan fa shekaru da yawa a da ne aka yi. Ya faɗa wa mahaifinsa ya ce fa, ni fa idan na je hira ni kaɗai ‘yan matan ba ta fitowa, sai idan na je da wani abokina. Ya ce abokinka wani? Ya ce eh. Abokinka wani? Ya ce eh. Ya ce to ka faɗa masa, in dai haka ne, wato a faɗa masa akwai abin da zai yi, akwai abin da uban zai yi. Ya ce in haka ne, in ya bar garin nan, ya bar garin nan kenan, ba zai sake dawowa ba har abada. Shi kuma aboki da ya je suna taɗi da abokinsa sai ya ce ya yi baba ya ce kaza 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 kaza. Kuma ana cikin haka kawai rana tsaka sai aka zo aka nemi wannan ɗin aka rasa shi ya shiga duniya. Ba a gano shi ba sai bayan shekara 60, ko bai dawo garinsu ba har ya mutu. Har ya bar duniya bai dawo garinsu ba. Duk wanda ya ji wannan labari ya san cewa kawai tsafi aka yi kamar an masa kurciya. To shi uban wancan saurayin da ya wannan kurciya mai menene ribarsa? Wanda yanzu idan ka bincika sai ka samu babu mai yiwa uban saurayin ya mutu. Shi ma saurayin in ya auri wancan ɗin shi ma ya mutu. Ita ma matan da aka yi tsafi a kanta ta mutu. Mai yiwa mutane da yawa su riga sun mutu sun haɗu da barnan da suka yi ko irin ayyukan da suka aikata. Ai kaga wannan simple abu ne. In ka je kana hira wajen ‘yan mata, kana zuwa da abokinka sai ya kasance ba ta fitowa sai albarkacin abokinka, to ka bar masa mana. Kiran ka bar masa. Ga ‘yan mata da yawa a duniya. Mai yiwa ma in ka leƙa za ka ga wajen baƙaƙe wuluk ne, ka je wajen farare sol. Allah ya kyauta. Saboda haka neman tsari yana da muhimmanci a ainihin Allah ya tsare mu. To sai aya ta ƙarshe mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
wa maryama ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna
ku zuba a kai mana da
sauri ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
To sai aya ta ƙarshe wato misali na gaba wa Maryama, ga misalin na da Maryam. Wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu Maryama ibnata Imrana, Maryama diyar Imrana, allati ahsanat farjaha, wanda Allah ta'ala ya katange wato farjinta. Allah ya katange mutuncinta. Fa nafakna fihi min ruhina, sai muka hura a cikin ta daga cikin ruhinmu. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, kuma ta gaggata kalmomin ubangijinta. Wa kutubihi, da littafan Allah. Wa kanat min alqanitin, ta kasance daga cikin bayin Allah masu tsananin tsoron Allah. Abinda ake nufi, wa daraba Allahu masalan lillazina amanu, Allah ya sake buga misali ga waɗanda suka yi imani. Maryam ibnata Imrana, wato Maryam ɗiyar Imrana, umma Isa alayhi masala, mahaifiyar Annabi Isa, wato amincin Allah ya ƙara tabbata a kansu. Jama'a Allahu laha baina karamati duniya wal akhirah, Allah ta'ala ya ba ta karama na duniya da lahira. Saboda nana Maryam ba annabiya bace, amma kun ga wannan matsayi kamar matsayin annabawa ne. Inda Allah ya ga dama Asiya sai ba ta annabci, amma sai dai mu ce waliyya, waɗannan su ne waliyan gaskiya. Ba waliyan cuwa-cuwa, waliyan social media ba, waliyan gaskiya. Jama'a Allahu laha baina karamati duniya wal akhirah, waliyar gaskiya kenan. Allah ya haɗa mata karaman duniya da lahira. Wa safaha ala nisa'il alamin fi asriha, kuma Allah ya zaɓe ta a bisa matan talikai na zamaninta, kamar yadda suratu Ali Imran ta yi bayani. Za mu samu bayanin nan gaba har yanzu. Ma kauniha baina qaumin usa, tana tsakanin mutane masu saɓon Allah, amma Allah ya fitar da ita. Sa'anat farjaha an rijal, tana cikin latattun mutane, rayuwarta cikin lalatattun mutane, amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ta, wato ba ta yi alfasha ba. Wa hiya misalul iffati wa tahur, wannan yana gwada kamewa da kuma tsarki. Sai yasa wani lokaci za ka ga waɗansu sun tashi a cikin a tsakanin marasa tarbiyya da masu miyagun al'adu ko arna, amma sai ka samu mace ta tashi a wannan yanayi ba ta taɓa yin lalata ba, ko namiji ya tashi bai taɓa lalata ba, abinda ake so kenan. Fa amara Allahu Jibrila an yanfuka fi fardiha, shine aka yi umarni wa mala'ika Jibril, aka ce ya zo ya yi wato ya hura a cikin farjinta. Wa kala ba'dul mufassirina wa huwa min bida'ihim fi jaybi dir' al-qamis fa hamalat bi Isa, wallahu suka ce ya yi huri ne a wato ramin riganta, shine sai ta dauki ciki. Wallahu alamu. Sannan kuma a lokacin, ai lokaci guda ta dauki ciki, kun san ba a taba tsammani ba, tunda italin nan diya ce ga ainihin babban malami. Mahaifinta ma ba annabi ba ne, mahaifinta ba annabi ba ne, sai dai akwai mutane da yawa suna yin bayani cewa idan mutum ya kasance mahaifinsa mutumin kirki ne, mahaifiyarsa mutumiyar kirki ce, kakansa mutumin kirki ne, kakarsa mutumiyar kirki ce, ya fito a wannan abin nan din, to zai yi wahala kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata su a duniya. Sai kaga Allah ta'ala ya kare mutuncinsu ko ya ɗaukaka darajarsu ta wani ɓangare. Don ana samun mutanen da za su zo suna ta ƙoƙarin su nemi ilimi mai yawa, amma sai su ba za su samu ba. Sai ga Allah ta'ala ya kaddara a cikin jikokinsu, sai Allah ya fitar da wani babban malami. Saboda haka mahaifin nana Maryam babban mutum ne, saboda girmansa da darajansa Allah ya yarda da shi, Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani. Inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd. Allah ya ambace su cikin Qur'ani. Inna Allaha astafa Adama, lalle Allah ya zabi annabi Adam wa Nuhan da annabi Nuh wa ala Ibrahim da dangin annabi Ibrahim, sai ce wa ala Imran, da sai a ce da dangin annabi Imran. Alhali shi ba annabi ba ne, Allah ya kawo shi a layin annabawa. Da Hausa za mu iya ce saboda ya isa. Ina fata an gane, saboda ya isa shi yasa Allah ya kawo shi a layin annabawa. Ya ce zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim. To shi ne yake ba da labari shi wannan wato kamar yadda yazo a cikin Qur'ani da tafsirai suka yi ta bada labari shi Imrana malami ne a masallacin Baitul Maqdis a cikin almajiransa sai aka samu hadda annabawan Allah hadda annabawan Allah kaga daukaka kan daukaka koda annabawa suna amfani Allah yana kara musu da wahayi to dai sun yi karatu a wajensa duk wanda kai karatu a wajensa malamin ka ne dole ka girmama shi don da yanzu gashi misali za ga mutun yana da matsayi na professor digiri guda uku bayan digiri uku kuma an dan kwana biyu mai yiwa an rubuta takardu da menene amma sai ka samu malamin da ya koyar da kai a primary ko a islamiya ko makarantar allo yana nan da rai to an ka samu dama wannan malamin primary da yake nan da rai yayi retire me ya kamata ka masa shi yana da certificate na primary ne only kai kuma kana da certificate na professorship ne amma idan ka zo gabansa dole ka girmama shi kamar yadda Ali bin Abi Talib ya faɗa ana abdu man allamani harfan wahida in sha'a ba'a wa in sha'a ataka wa in sha'a taraka to yana da matarsa yayi ta haba-haba Allah ya baki haihuwa Allah bai baki haihuwa ba sai idan da ya kusan mutuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa matarsa ta dauki ciki a shekaran da zai mutu kuma ya bar duniya ya bar ta da cikin nan ita kuma sai ta yi addu'a ta ce ya Ubangiji na yi alwashi idan ka bani ɗa namiji zan ba da shi a masallaci domin saboda ya zamo bawan masallaci tattabaran masallaci zan miƙa shi a hannun almajiran mahaifinsa domin shi ma ko zai tashi ya gaji kujeran mahaifinsa amma falamma wada'ata lokacin da ta zo ta haife ta sai ta haifi me sai ta haifi amace qalat rabbi inni wada'tuha unsa ta ce ya Allah na haife ta amace ni kuma ina doki ina son ka bani ɗa namiji ka bani amace inni wada'tuha unsa walaysa dhakaru kal unsa namiji ba kaman ya mace yake ba ni namiji na nema amma duk da haka wa inni sammaituha maryama ni na sanya mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim ya allah ina neman mata tsari da zuriyanta daga shaitan jefefe anan ne annabi yake babu yaron da za a haifa sai da shaitan ya cakkwale shi amma banda nana Maryam da ɗanta Annabi Isa alaihi salam amma duk yaron da ka gani duk mutumin da ka gani duk babban mutumin da ka gani lokacin da uwarsa ta haife shi sai da shaidan ya cakkwadi cikinsa ya tsale ihu kowaye shi illa Maryam wabnaha banda nana Maryam da ainihin ɗanta Annabi Isa alaihi salam kun ga ai isti'aza ne inni u'izuha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim a gaba mai Allah yace fatakaffalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya ko zakariya u fatakaffalaha rabbuha sai ubangijin ta ya karbe ta biqabulin hasanin malamai suka ce madari ya saba wa fi'ilinsa saboda me lil balaga wa ambataha nabatan hasana nan ma madari ya saba wa ainihin fi'ilinsa saboda me lil balaga ubangiji ya karba hannu biyu to kaga ashe nana Maryam wato ta samu daraja da martaba da karama ne tun asali tun daga iyayenta akan samu wanda ki zai samu da kanta wani in aka samu duk iyayensa a runa ne daga kansa aka samu wanda ya musulunta sai dai a hakan ma ana samu khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqahu, duk wanda aka same su koda a arnanci da kafirci da jahiliya aka samu manyan mutane ne, to in suka shigo musulunci suka yi karatu matsayin sunnan za su retaining din sa. To kar mu shiga bayanai da yawa, wannan shine a takaice abinda za mu kawo tunda akwai hadisin da ya kamata mu karanta a ƙarshe. Na'am, lalle nana Maryam ta samu wannan matsayi, wa saddaqat bi shara'illah, kuma ta yadda da shari'un Allah, allati shara'aha li ibadi wa bi suhufihi allati anzalaha ala Idris wa ghairi, ta yadda da littafan da Allah ya bada annabi Idris da waɗansu annabawa, wa bi kutubihi al-kutub al-arba'a al-kubra al-munazzala ala al-anbiya, kuma ta yadda da dukkan littafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka, wato ita nana Maryam, wa ma khatabaha bihi al-malak, wato al-malak ga abin da mala'ika ya faɗa mata, wa huwa qawlu jibril qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya, lokacin da aka haife ta bayan an haife ta jatumarta ta faɗi wannan da ta kai munzalin da za a iya bada ita ga masallaci, kawai sai ta zo ta ce to dunakum hazihin nazira, ku karɓi bakance alwashin da na yi, alkawarin da na yi zan cika, duk da kasancewa namiji ake bayarwa to ni zan bada mace, shi ne ta ɗauki mace ta bayar, ta ɗauki nana Maryam ta bada ita. To sai aka fara ya za a yi, idan namiji ne za a bar shi a masallaci, yanzu kamar mula ya ce in ka bani yaronka ai a nan masallaci zan ajiye shi a fitodin masallaci, duk karatun da muke yi yana nan, dan ba za ka bani karamin yaro wanda zai ta kuka da daddare ba, za ka bani wanda in wani ya kai masa mali zai iya rike hannunsa kuma ka haɗo da buhunan abincinsa. Duk wata kana aiko da na cefane. To tunda an ba da ya mace, ya mace za a ajiye ta a cikin masallaci ne, wato idan ka dubi kissan nana Maryam za ka tabbatar da cewa wato karamomin da Allah ya mata ba su misaltuwa, waɗannan fa wanda alkur'ani ne kawai ya ambata mana muka sani, tunda da aka ba da ita aka ce a yar malance yar malance yar malance, shine almajiran sai suka ce to wane ne zai dauke ta, sai kowa yana ce a bashi ita a bashi ita ya kai ta gida yar malance, wato kaman kowa yana son ya biya malam da rike yarsa da tarbiyyantar da ita. Mutanen da kenan mutanen kirke ba mutanen irin na yanzu wanda suke biyan malam da tsegumi da gulmace gulmace ba. Za ka sa mutum yana karantar da kukuna zaginsa a gefe. To da suka yi wannan rigima shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake a ga hanya mafi sauki, suka tattauna ku je ku yi ƙuri'a, shi ne suka je suka yi ƙuri'a, Allah ta'ala ya kaddara annabi Zakariya shi ne zai karɓe ta kamar yadda ya ambata a cikin aya, sai kuma da ya zo sai ya ce to zai yi abin da ba a taɓa yi ba, shi ne aka ce sai ya gina mata haraba a cikin masallaci amma a sama gidan sama, sai ya ajiye ta a wajen daf da gidansa, ya ce gara ya batta a cikin masallaci duk abin da ake yi tana bi. Kusan da haka waɗansu malamai mata a baya suka yi karatu, tunda wata ta ce bata haddace suratu Qaf ba, wata sahabiya ta ce sai a dalilin manzon Allah yana karantawa koyaushe, ta ce murhunmu yana dab da masallacinsa saboda ya tsaban karantawa sai na haddace wannan sura. To ga irin abubuwan da annabi Zakariya ya gani, to lokacin da Allah ya jefa mata jinin al'ada ta fita za ta yi wanka, shi ne ta haɗu da mala'ika ainihin Jibril, shi kuma ya riki da sifofin mutane, shi ne ta ce ni ɗin nan ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiyya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya, ni manzo ne na ubangijinki, ni mala'ika ne ba mutum ba ne, ki kwantar da hankalinki ai da za ki samu, ta ce ta ina, saboda tana gudun fitintinun da za su biyo baya tunda ba ta taɓa yin aure ba, kuma bata taba aikin lalata ba amma Allah tabaraka wataala ya bata annabi Isa alaihi salam ba tare da miji ba kaga karama ba da karama ba da karama ba da karama karamatun karama bayan karama karamat to shine Allah ta'ala ya ba anan yace wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakna fihi min ruhina fasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin wato tafsirin wannan sura kenan gaba daya sai kuma sura ta gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala gobe in Allah kai mu za mu shiga tabarakal ladhi yadihi almulk ba kai sauran lokaci da mu shiga yanzu abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.